يا الله يا الله نرقى الله لكينا نرقى بروتك تهتميبا كودا مهتا بياني كيدا
babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda kuma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro da kwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta to ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa
yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri grace abdu take farin cikin gabatar da shirin a yau alhamis ta farko a watan disamba waiwaya aka ce maganin mantuwa
ku jama'a tambaya nike da
batu na farko da ya fara daukan hankalin shirin domin iyali a wannan shekara shine yadda matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara hassasa koma bayan ilimi da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya biyo bayan hare-haren da kuma garkuwa da dalibai da 'yan bindiga suke yawan yi da neman kuɗin fansa da ya kai ga asarar rayukan ɗaliban makaranta da dama domin neman hanyar shawo kan wannan matsala shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki a birnin Kano ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskanta koma bayan ilimi bakin da muka gayyata a wannan zaman sun haɗa da
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano.
Aminu Muhammad Fahi, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati.
Akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Lokacin da ilimi ya zo shi, ana kotin ana sa mutane da ƙarfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake ba da ilimi, ilimi yana da inganci. Lokacin ma mutane ba sa son shi, amma ilimi yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancinsa yayi baya menene matsalar kuma ina matsalar take
ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da secondary manya-manyan shehunan malamai za ka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi to shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule kalmar ilimi a kowane mataki yake rukunsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa su kai wa ilimi shi ya janyo ta barbarewar shi
to amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana bada duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilmantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta
lokacin a Edo Zaria iyayenmu suna bamu labari a Edo Zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kan secondary school haka Edo Zaria take akwai gurin ba da abinci akwai meal ticket ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin meal ticket wato katin karɓar abinci da za ka je ka dinga ci duka wannan ka gina nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar magana karatu
to ka iya cewa ko yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta ba da wata manhaja da ya bambanta na da na yanzu
a'a ba ita ba ce
ba to ga kallabi da ta magana da kike mai cewa al'umma ta yi yawa kuma bukatar ilimin ma yayi yawa kuma ina da shi ne ya dawo suna wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manhaja bane manhaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu inda ke implementing din ta su ne ba sa yi yanda ya kamata amma ba ta
ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawa babban dalili na shi ne babu gwamnati ba ta yin wani tanadi akan ilimi zuwan siyasa ya tabarbara harkar ilimi gaba
ɗaya
ba iya ɗaukar malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina ƙasa sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta bi focal agenda da ta zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ai ana ba mu labari constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rukun su kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin kwararrun malamai ai ya samu asali daga siyasa
kuma gaskiya ina tare da Malam Aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi na free and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce prioritization dinsa akan ta bace muhimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a dauko shi tsarin da constitution yazo da shi a gudanar da shi ba
ni kuma
duk da yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da nata illoli akan tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina son ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi dole sai an samu wayewar kansu iyayen yara da kuma wayar yaro yana yin awanni 19 da iyayensa a gida matukar idan iyaye ba su fahimci muhimmancin karatu ba suka dauki muhimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa
anan abinda ka bari a baya shine kai ka fara laying foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane to amma yau ana bada labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke sponsoring iyayensu su cire kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke mutu su kai yaran makaranta
ba wai kawai eh mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abinda nake nufi da tufka wala ba ka san ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abinda nake gani a point ɗinka har yanzu gwamnati ita ce ƙashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja ita za ta dauki malaman makaranta ita za ta tsara yanda za ta
kula ina son mu dawo da hankalin mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana dalibai a makaranta
ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kaɗai ba rashin tsaro yanzu eto ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke ko rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za su dinga yin abubuwan gaban kanta
wato ni kuma idan zan duba maganan abubuwan da yana ɗaya daga cikin akwai dalilai da yawa wanda kowa na sai yana da irin nashi dalilan ɗaya ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali faɗi a cikin dalilan da yasa suke ake jawo wannan abu a yanzu tunda wannan matsalolin yana yafi ya fara faruwa ne ɗan shekaru 10 wani abu baya da suka wuce a ji an sace yara a makaranta an je abin da sauke shine shigowar wannan tsayawar dimokuraɗiyya wannan sace-sacen yara yana da alaƙa mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkar tsaron da harkar karatun an sa siyasa
kamar yadda aka sani wannan matsalar tsaro da kuma barazanar ta ga harkokin ilimi sai dai abin da ya gaba idan ta kama za mu sake haska fitila akan wannan lamari da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Baraka Bashir wadda ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bidiyar shirin a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan kan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su